بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا يا رب العالمين. يا أمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna kare jadda da godiyar mu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu zuwa ga irin wannan rana ta yau, wato yau muna ranar Litinin wanda yake ranar 1 ga watan Ramadan. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana shekara 1441 dai, wanda ranar take daidai da ranar 6 ne ga watan 5 watan Mai miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam tana shekara ta 2019 in aka da inganta. Muna jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci, ya kuma kawo mu wannan rana, sune ya sake tattara mu ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka, a wannan unguwa mai albarka, a wannan gari mai albarka, domin ci gaba da abin da aka saba gabatarwa a kowace shekara a daidai lokaci irin wannan, wato na tafsirin Alƙur'ani mai girma. Muna addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muna albarka a cikin abin da muke karantawa, ko za mu karanta ya amshi ayyukanmu, ya kuma ba mu ladan aikin, sannan ya ba mu ƙarfin gwiwar yin aiki da abin da muke karanta ko muke ji ana karantawa. ‘Yan uwa musulmi, Allah ya kawo wani wata mai albarka, wata Ramadan, wata Alƙur'ani, watan da ya cancanci a yawaita karanta Alƙur'ani a cikin shi. To Allah tabaraka wa ta'ala ya muna gamdakatar, ya raya mu zuwa ga watan, yana da kyau mu tunatar da kawo mu Alƙur'ani, kuma mu yi ƙoƙari mu riƙe abin da za mu iya riƙe a cikin Alƙur'ani. In mun ji mun kuma riƙe, to mu yi ƙoƙarin aikatawa gwargwadon hali, gwargwadon iko in Allah tabaraka wa ta'ala ya so. Inna za mu tashi a yau an ce mun aya ta 176 ko a cikin Suratul Baqara. Suratul Baqara kamar ba a manta ba ga wancan sako kuma wancan shekara darasi ya kai mun kai ƙarshen Alƙur'ani mai girma, ma'ana mun kai zuwa Suratul Nas har mun shigo Baqara, tafiya ta tafi har mun kai rabin Baqara. Yau za mu tashi aya ta 177, aya ta 177 a cikin Suratul Baqara, sura mai albarka in Allah tabaraka wa ta'ala. Malam ya ce wannan aya ta 177 ita ce rabin ita wannan sura, wato Suratul Baqara. Idan ba mu manta ba, rabin ta na farko ya karanta da mu ne irin kashe-kashen mutane waɗanda ke ga birnin Madina lokacin kafurar musulunci. To kashi na biyu na tafi shi kuma zai karanta da mu a akamul faradiyya, hukunce-hukunce na yau da kullum, hukunce-hukuncen azumi, hukunce-hukuncen jihadi, hukunce-hukuncen kasuwa, hukunce-hukuncen rance, hukunce-hukuncen jingina da sauran dai hukunce-hukunce na mu'amala waɗanda muka saba yi tsakanin mu yau da kullum. Shi ne darasi na gaba zai karantar da mu, ayoyi na tafi zai karantar da mu. Ayan nan da za mu tashi a kanta ta 177, yana da kyau mu sanya tunaninmu da kyau a kanta, domin ta karantar da mu menene ma ake ce mu addini ne, menene ake ce mu aikin ƙwarai, menene ake ce mu nagarta. Ba iyakar addini ba kadai yin sallah da kallon gabas, ba an gama aikin addini ba kenan. addinin musulunci ya kunshi waɗansu abubuwa aƙalla guda goma sai sun tabbata sannan musulunci yake tabbata ga mutum sannan mutum yake tabbata musulmi shine wannan aya a dunkule Allah tabaraka wa ta'ala zai karantar da mu a cikin wannan aya wacce za mu tashi a kai wato laifin da malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله
ba iyakacin addini kenan ba kullum ku rika fuskantar da fuskokinku gabas ko yamma ma'ana kuna kallon al-qibla kuna tsaye da sallah ba wai kun gama addini ba kenan in kun tsaye da salloli guda biyar mu na yammacin duniya mu kalli gabas na gabacin duniya su kallo yamma a fuskanci al-qibla ba wannan kadai ne ake cewa an gama addini don an yi wannan ba walakin na rabu to sai dai abinda ake ce mu addini addini cikakken addini shine yana nan ga waɗanda suke ne suna ga man amana billah ga wanda ya imani da Allah ya yarda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicce shi shi ya raya shi shi ya kawo shi wannan duniya duk abinda ya kuma zai koma ga Allah sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai mai sakamako akan abin da ya aikata ne wal yawmal akhir yayi imani da ranar lahira ya yarda cewa bayan ita wannan rayuwa ta duniya to akwai wata rayuwa kuma ta daban wata rayuwa wacce ta ninninka tsawo fiye da wannan rayuwa ta duniya dan in ya rayu shekara 100 a duniyar to ya tabbatar akwai wata rayuwa wacce zai rayu shekara ta ruruwa fiye da duku fiye da miliyan in ya tafi ya tafi kenan don haka yana yin aiki domin kyautata ita waccan rayuwa doguwa bai biye wa ita wannan rayuwa ɗan ƙarama wani mala'ikaci kuma ya yi imani da mala'ikun Allah daga mala'ika Jibril zuwa su mala'ika Mika'ilu da mala'ikan mutuwa da sauran mala'iku wa'inda alƙur'ani ya bayyana mana sunayensu da wa'inda muka samu sunayensu ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗansu ma waɗanda ba mu san sunayensu ba waɗansu irin halittu ne na Allah da Allah ya halicce su da haske wanda ido baya iya ganin su amma kuma an tabbatar akwai su a shari'ance to sai mutum ya yi imani da kasancewarsu ya yarda kuma suna nan suna kuma yin aikinsu daga cikinsu akwai marubuta waɗanda suke tare da shi a kowane lokaci suna rubuta ayyukan shi na alkhairi ko na sharri ya tabbatar da haka don haka yana kokarin aikata ayyukan alkhairi don su rubuta mashi alkhairi warkita kuma ya yi imani da dukkan littafan da Allah ya saukar waɗanda Allah ya saukar ga annabawa Allah ya saukar da littafai da dama ga waɗansu daga cikin annabawan shi kamar annabi Musa Allah ya ba shi littafin at-taura kamar annabi Dawud Allah ya ba shi littafin zabura kamar annabi Isa Allah ya ba shi littafin injila kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba shi alqur'ani babban kundi wanda ya haɗa dukkanin abin da ke cikin sauran tabbata waɗanda an kaba sauran annabawa waɗanda ke gaba gare shi alqur'ani ya zo da su a dunkule ya sha makance su ma'ana ya haɗe su wannan biyina yayi imani da dukkanin karshen annabawa tun daga kan annabi Adam har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi da annabawan Allah ne Allah ya aika su zuwa ga bayin shi sun isar da manzanci sun isar da sako ba su koyi komai ba kuma sun aikata abin da Allah ya umurce su aikata banda wannan wa atala mala kuma ya bayar da dukiyar shi yayi da dukiyar nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wacce yake rayuwa da ita a rayuwar duniya to ba da ita ya zo ba bai zo da ko sisin kwabo ba duk abin da ya samu din nan Allah ne ya bashi dan haka sai ya bada dan Allah ya bada dukiyar kuma ala rabbihi bisa yana so yana san dukiyar yana buƙatar dukiyar ba sai abin da bai so ba ya bada ita gawa zawul qurba ga dangin shi yan uwan shi na jini ya ba su daga cikin dukiyar nan wani yatama da marayu waɗanda iyayensu maza suka mutu suka bar suna ƙanana ya taimaka musu daga cikin dukiyar nan wani masakina da talakawa sauran karshen waɗanda ba su da kama tsayar waɗanda ba su da tacewa su ma ya taimaka musu daga cikin wannan dukiya wa bani sabili ya taimaki matafiya waɗanda guzurinsu ya ƙare har abin da zai ba su na guzuri wanda zai ishe su zuwa ga gida wa sa'ilina ya taimaka ma waɗanda suka fara suka tambaya suka nemi a agaza musu ya taimaka musu wa sirri kaji kuma ya sai wuyayi ya yanta bayi ma'ana ya taimaki gajiyayyu waɗanda suke kama mu ya yanta sannan mu a kama salata kuma ya tsaye da sallah wa ata zakata ya bayar da zakka wal muquna bi ahadihim idza ahadu da kuma masu cika alƙawarinsu idan sun yi alƙawari alƙawari tsakaninsu da Allah mahaliccinsu suna cika ma Allah alƙawarin shi alƙawari na tsakanin mutum da mutum in sun yi suna cika irin wannan alƙawarin akwai alƙawari tsakanin bawa da mahaliccin shi tun ran da Allah ya halicce ka tun ran da kai alƙawarin ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to tun daga ranar kai mu Allah alƙawari ba duk abin da Allah ya ce ka yi za ka yi gwargwadon iyawa abin da Allah ya ce ka bari za ka bari gabaki ɗaya sannan za ka bauta ma Allah ɗin ne ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ka ɗaukar mu Allah wannan alƙawari daga lokacin da ka furta waccan kalma to sai ka cika ma Allah alƙawarin shi kada ka bauta ma kowa sai Allah ɗin kada ka bauta ma Allah kuma sai ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ka cika alƙawarin ki tsakanin ka da Allah sannan akwai amanoni wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya baka sai kuma ka tsare ma Allah amanar shi amanonin nan tun daga shi kai shirudin ka ran da aka yi maka gaban da ke jikinka gaba ɗaya amana ne hannu kafa ido kai baya duk wata gaba da ka sani a cikin jikinka ba tsayen da kai ba ba kai kai ma kanka ita ba Allah ne ya yi maka ka tabbatar da wannan to ya yi maka ita ne ya ba ka ita matsayin amana kada ka yi mai abin da bai ce ka yi da wannan gaba ba ya kuma shartanta maka ga abin da yake so ka yi da gaban in ka yi wannan to ka tsare ma Allah amana ce in kuma ka yi wani abu wanda bai ce ka yi ba da wannan gaba to babu shakka ka ci amanar Allah ka ci amanar wannan gaba da Allah ya baka to waɗanda suke musulmi na kwarai waɗanda suka cancanci da kiran su musulmi su ne masu cika alƙawarin masu tsare amanonin Allah wasajirina da masu tsananin haƙuri filba a sa'i a lokacin tsanani sanda Allah ya jarrabe su da talauci da suka yi haƙuri su mai da al'amuransu ga Allah su nemi buɗin abin wurin Allah ba sa yaƙi halayya kihara wata zaɓi da masu haƙuri a lokacin cututtuka sanda Allah ya jarrabe su da wani ciwo hawan jini ne ciwon suga ne wane ne da sauransu manya da ƙananan cututtuka da sukan yadda Allah ne ya dora musu shi ne ya ba su lafiya da ba yanzu ya jarabe su da ciwo kuma ya san abin da ya dora musu sukan nemi saukin abin a gurin Allah ta irin hanyoyin da suka dace wahina la ba'ati da masu hakuri a lokacin tsananin yaki sanda addinin Allah yake neman ku taimaka sanda addinin Allah yake neman agaji to suna agazawa suna taimakawa ba sa makala hannuwa ba sa koyewa sukan fito su taimaki addinin Allah da dukiyoyinsu su taimaki addinin Allah da lafiyar jikinsu su taimaki addinin Allah da kujerun da Allah ya ba su na mukamai su taimaki addinin Allah da ilmomansu su taimaki addinin Allah da rayukansu ma za su iya sadaukar da rayuka domin addinin Allah ya ci gaba Allah tabaraka wa ta'ala da ya jibanta wa'annan abubuwa masu irin wa'annan sifofi guda goma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika allazina sadaku to wa'annan masu wa'annan sifofi su ne masu gaskiyar imani su ne musulmi tantagariyar musulmi su ne musulmi tsagwaron musulmi kuma su ne mu'minai wa ulaika humul muttaqun kuma wa'annan su ne masu jin tsoron Allah sai in duba in gani na hada wa'annan sifofi in ban hada ba da wacce nake da ita ina na samu tangaro da in gyara kai ma sai ka duba ka gani ke ma sai ki duba ki gani kin hada wa'annan sifofi ka hada wa'annan sifofin to in ba hada su ba sai kokarin a ga ya ina ne ake tangaro ina ne aka gajiya dan ai kokarin a gyara amma kullum sai da sallah kallan gabas a dungur sallah ba iyakar an gama addini ba kenan kullum ba iyakar shi kenan a tafi ai abu da haka dama ba kullum akwai sauran aiki sai an kasance masu Allah na kwarai irin wanda wannan aya ta tukar da muna Allah ka sanya mu cikin aya ta gaba Allah ya ce mi
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى وعد ذلك فله عذاب أليم.
الله يأتي يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك ما تجيماني كتب عليكم القصاص أم وجب دامك في قصاصي قصاصي حين يراموا أفك الشريعة في القتلى دنجن دوا كسان كي وني يكش وني to an hukunta hukunci na kisasi in hakan ta faru ina fata muna fahimta amma kafin mu je da nisa ya wajaba ka sani cewa shi kisasi sai an dangana da kotu ba mutanen unguwa suke haduwa su yi kisasi ba wane ya kashe wane su ci a kashe shi wane ya ji ma wane rauni shi ma a ji mai raunin ba mutanen gari suke yi ba ba mutanen unguwa suke yi ba abu ne wanda sai ya dangana shi zuwa ga kotu alƙali ne yake yi in an kai ga kotu an bincika an tabbatar kotu ta yarda an aikata laifin laifin nan kuma an yi shi da gangan to sai kotu ta tsartar da hukuncin kisa a kan wanda ake tuhuma da kisa al-hurru bil hurri ana kashe ta idan ya kashe ta amma ba a kashe ta idan ya kashe bawa sai dai ya biya kisasi ko ya biya kudi ya biya kima shi wani abdu bil abdi ana kashe bawa idan ya kashe bawa an gane kuma ana kashe bawa idan ya kashe da wani unsa bil unsa ana kashe mace idan ta kashe mace haka nan ana kashe mace idan ta kashe namiji ana kashe namijin idan ya kashe mace ina fata mun gane a nan ana magana ga kisa na ganganci ba kisa na kuskure ba kisa na kuskure can gaba cikin surtun nisa'i za a yi mana bayanin hukuncen kisan na kuskure faman ufiya alaihi min aqihi shay'un wanda aka yi marangwami aka yafe mashi wani abu na daga jinin dan uwan shi ya kashe shi kisan na ganganci ko ta kama shi da laifi an yi yunkurin za a kashe shi saboda ya kashe dan uwan shi musulmi sai aka yi marangwami sai wasu daga cikin magadan mamaci ƴaƴan wanda ya kashe suka ce sun yafe dukkanin su ne ko wani bangare ne daga cikin su matukar ba bangaren mata bane to shikenan yanzu hukunci kisa ya tashi sai a koma maganar diyya sai ya biya diyyar wannan mutum da ya kashe to wajen biyan diyyar nan Allah ya ce fattiba'un bil ma'rufi a bi shi ya biya diyyar nan cikin kyautatawa kada a ce a tsaye shi dole nan take sai ya cika kudin diyyar nan ko miliyan nawa ne a daiban mai lokaci daga nan zuwa shekara kaza ka hada diyyar nan duk wata ka kawo kaza kuma a hada ma hada ɗan uwan shi da dangi su taimaka mashi kowa a yanka mashi gwargwado duk wata ka kawo kaza kai ma wani ka kawo kaza ke ma wata ki taimako da kaza duk wata a samu a hada a biya diyyar wa ada'un ilayhi bi ihsan shi kuma wajen biyan diyyar to ya biya kuma cikin kyautatawa kada ya samu abin da zai iya biya kuma ya makale ya ki biya zalika dauke hukuncin kisa zuwa hukuncin diyya takafifu min rabbikum wani sauki ne daga ubangijinku wa rahama kuma wata tausayawa ce fa man itada amma ku sani duk wanda ya ta'addanci ba a da zalika bayan wannan hukunci da Allah falahu azabun alim to hakika azaba mai radi azaba mai girma ta tabbata a gare shi duniya da lahira Allah ka kare mu daga yin ta'addanci Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya hukuncin kisa musamman kisa na gangance a wannan matsayi na aka ce wanda ya kisa kuro an gane amma kisa kuma wanda yake na kuskure kamar yadda za mu sami ne can gaba cikin surtun nisa'i shi kuma da nashi hukuncin daba wanda ya kashe wani kisa na kuskure misali bisa kaddarawa ya dauke shi a mota sai suka yi hadari da mota sai wannan mutum ya mutu kisa ne na kuskure ko ya tuko mota sai ya banke wani wannan mutum sai ya mutu kisa ne na kuskure ya saro wani icce iccen nan sai ya fado kan wani sai wannan mutum ya mutu kisa ne na kuskure ya bige shi da wani abu wanda ba kasafai ake mutuwa ba dan an bugi mutum da wannan misali kamar bulala ya tsula mai bulala sai ya fadi ya mutu kisa ne na kuskure to irin wannan hukuncin shi shine sai yayi azumi ko ma'ana sai biya diyya sannan kuma ya yantabawa mumini sannan ya biya diyya ga su iyalan wanda aka kace ma wala su sai a biya diyya an gane wannan ko din wanda aka kashe din nan mumini ne za a biya cikakkiyar diyya in ko kafirin amana ne to za a biya rabin diyya idan ko kafiri ne abokin gaba wanda babu amana tsakanin da musulmi to shi ko ba za a biya diyya ba sai dai maganar yin tabawa kullu in kuma babu bawa kamar yadda aka san mu Najeriya ba mu da bayi to hukunci na biyu kadai shine yin azumin kwana 60 a jere ba magana ciyarwa wajen magana kafara kisan kai magana ce kurin ta yan tabawa in babu bawa to kurin magana ta tsaya akan azumi na kwana 60 ko azumin watanni biyu a jere ina fata mun gane wannan shi kadai da hukunci Allah ya muke mu wannan ana magana akan kisa na kuskure in musulmi ne ya kace musulmi to zai biya diyya sannan zai yi azumin can na watanni biyu a jere in musulmi ne ya kace kafiri to zai biya diyya amma rabin diyya zai yi azumin can dai na watanni biyu a jere idan musulmi ne ya kace kafiri wanda ba na amana ba nan ma ba zai biya diyya ba amma dai zai yi azumin nan na watanni biyu a jere ala ayi halin dai duk inda aka yi kisan kuskure a mu Najeriya a yanzu da bamu da bayi da sauran kasashe irin mu inda babu bayi to sai an yi azumin nan na watanni biyu a jere ala ayi halin to kasar mu kafirin da kin ke so kasar mu kafiri ne abokan yaƙi ko ko kafiran amana ne malamai sun tafi su cewa kafiran Najeriya kafiran amana ne domin akwai wata sharadi tsakaninmu na zaman lafiya shine tsarin da muka tsara da ake kira tsarin mulki constitution mun haɗu mu da su mun yi rajejeniya mun rubuta a constitution za mu yi yadda mu zauna zama iri na kaza su ma sun yadda mun sa hannu sun sa hannu wannan yarjejeniya ta tabbatar muna da matsayin kafiran amana ne ba kafirai bane abokan yaƙi dan haka kenan ko da kafirin Najeriya ne wani musulmi ya sanadin mutuwar shi ta hanyar kuskure ba ta ganganci ba to babu abin da za a yi sai ya yi azumin nan na watanni biyu a jere sannan ya biya rabin diyya sai dai in magada sun yafe ya suka ce kuma sun yafe to shi kenan magana ta tsaya kan kafara kadai Allah ya taimake mu Allah ya taimake
mu wa lakum fil qisati hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun
Allah ya ce ya ulil albab ya kuma da hankali wa lakum fil qisati hayatun wallahi akwai kyakkyawar rayuwa inda kuna yin qisati inda ana tsaye da qisati da an samu kyakkyawar rayuwa ya kuma da hankali Allah ya ce ayi qisatin nan ne la'allakum tattaqun domin ku kasance masu jin tsoron Allah an gane domin kullum aka ce bahaushe yake cewa wanda aka mara ya hankali ya fi wanda aka haifa da shi wanda hukunci ya bi ta kai shi aka hukunta shi hukuncin nan zai zama gani gawa ne sai ya sanya wa tsoron Allah a tauna sakuwa domin kaya ta ji tsoro yau inda wani zai yi tukin ganganci misali sai ya kashe wani sai a zo a tsaye a ce sai ya biya diyya a yanka mai diyyan nan ina manta da yawan da yi a yanzu amma miliyoyin kuɗi ne an gane a ce sai ya biya a tatike shi ya tsira dan gidan shi da ƴar gonan shi ƴan motar da tai fadin ma ko kuma ya hadarin da ya bankin da ita a saida a tora ma dangin shi sai ya gida ne da ƙyar a hada a gama biya to in Allah ya so gobe za ka ga wani ya taɓa a hankali amma duk ranta mutum ya taɓa kurin ya tabbatar da in ya take wancan ya mutu ya take banza iyakacin magana dai wunin yau ne zuwa gobe daga zaran an yi beli shi shi kinan magana ta kare daga zaran an yi beli shari'a ta mutu daga nan iyakan magana kenan dan haka sai yanda ya ga dama ya tuka yanda ya ga dama ya take wanda ya ga dama haka dai ya karya wanda ya ga dama rashin kisasin dan haka Allah ya ce wallahi ya kuma su hankali akwai kyakkyawar rayuwa akwai tsari mai kyau in da kuna bin sun yi kisasi kalli ƙasashen da ake kisasi mafi kusa kalli ƙasar Saudiya inda suka yi tabbatar da kisasi yanzu ƙasar taron da ake na taron wato aikin haji a waccan ƙasa ta Saudiya ƙaddar in a Najeriya ake yin shi mutum nawa kake tsammanin za a take da motoci mutum nawa kake tsammanin za a karera da ƴan mashina ƴan mashinan nan kaɗai mutum nawa kake tsammanin za a karera ya an gani amma sai a yi kaga an gama sai ɗan abin da ba a rasa ba dan me dan akwai kisasin da mu kuwa mu kisasin dan haka ne kowa yanda ya ga dama yake yi kowa yanda ya ga dama yake bi mai mashin ba ruwan shi da wanda yake tafiya kasa zai matso masu tsin shi a guje iyakar shi da kai kurin in ya ganka ya buga maka wani waje fam ko ka kauce ko abu ta kanka mai mota shi ko ba ruwan shi da mai mashin din in ya san kare mai mashin ko ya kauce ko ya hade haka dai tafiyar take kowa yake sama da wani to bai tausaya mana kasa ka gani dan me ya faru rashin kisasin ko da ku akwai shi a rubuce to ba a yi Allah ka taimake mu ka zauna da mu lafiya Allah sai ya ce mi
kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ci gaba da kuma faɗi mana hukunce-hukunce wato na abinda ake ce wasicci wasicci shine idan ajali ya taho ga mutum yayi wasicci a cikin dukiyar shi abu kazanawa abawa ne kazadina inna rasu abawanci da sauran irin wannan Allah yake kutiba alaikum an farlanta muku idza harada ahadukum al-maut idan mutuwa daya ku tasallamu idan mutuwa ta kusa izuwa ga dayan ku in taraka kayra in zai bar dukiya kayran ay al-mal in zai bar wal abin dukiya to an su al-wasiyata yayi wasicci ya faɗi wasu abubuwa da za a ba wasu daga cikin dangin shi dilwali dai daga iyayen shi wal aqrabina da kuma dangi na kusa yayi wasu cinnan bil ma'ruf bisa kyautatawa kada kuma ya kwashi dukkanin dukiyar ya basu ba irin wasu cinda arna ko turawa suke yi ba mutum zai mutu ya ce dukkanin dukiyar shi ya ba kare ko ya ba maki wannan babu kyautatawa a ciki ba wata ce ba ne musulunci bai yadda da wannan ba haƙƙan adadin muttaqin wannan haƙƙi ne ga masu tsoron Allah ga masu haɗuwa da Allah salin alim wannan aya dangane da hukuncin wata ce din nan ta zo a dunkule kuma gashi ana karanta ta a haka sai dai malamai sun ce akwai wato nasikh wal mansukh akwai wata aya ko akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya share wani bangare na hukuncin aya bayan wata ce aka share gaba daya ba sai dai ba iyaye wata ce mutum in zai rasa ya ce gida na da guri kaza nayi wata ce a ba baba na gona ta ta guri kaza nayi wata ce a ba din nata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la wasiyyata lil warasati ba a ba da wata ce ga wanda yake zai yi gado mutum ba zai ci dubi ba a bashi wasicci kuma a raba gado da shi to mutum ba zai ci wannan ba hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dakatar da hukuncin karshen wannan aya cewa ba a ba iyaye wasicci domin iyaye suna cikin magada uwa da uba ɗin ɗan su ya rasu suna da kaso sananne suna da farji sananne suna da rabo tabbatacce a cikin dukiyar ɗan su ba wanda ya sai kore su har ma su suna iya korar wani saboda haka kenan ba za a ba su wasicci ba akan ba da wasicci ne kadai ga wanda bai cikin magada wanda ba za a raba gado da shi ba ko dai asali dama bai cikin magadan ko kuma da yana ciki amma yanzu wani ya zo ya sha makance shi wani ya zo ya kare shi don akwai wannan a iya rabawa a bashi abin da aka ce a bashi na wasicci shi wasiccin nan abu ne mai muhimmanci don haka ma mafi yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da magabata na kwarai suka damu da al'amarin shi a wancan lokaci rubutawa ake duk inda ka kwana ku kuma ka ɗauko takardar ka ta wasu ce ka duba ko da kana rami lafiya sai ka samu takardar ka rubuta in Allah ya sa na rasu guri na guri kaza a bawa ne a ɗauki kaza cikin dukiyata a yi kaza dauki kaza cikin dukiyata a kai gidan marayu a dauki kaza cikin dukiyata a kai masallaci a dauki kaza a yi kaza hatta ma a yi mulki kafani iri kaza a rufe ni a makabartar guri kaza malam wani ya jagore sallata duk wanda zai ka rubuta a takarda ka aje duk bayan kwana uku ka dauko ka duba ka ga me zaka canza daga ciki me zaka bai shi kuma ka tabbatar an gane wannan ko haka magabata na kware suke yi to idan zaran mutum ya rasu takardar wasu ce ake so mu dubawa me ya wasu ce ayi daga cikin dukiyar shi to akan zartar da wasu cin nan musamman wanda ya shafi dukiya in ya cika sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya kasance wanda za a ba dukiyar nan ta wasu ce baya cikin magada kamar yadda muka yi magana yanzu sharadi na biyu ya kasance abinda mai dukiya ya ci a fitin na wasu cin nan bai wuce kashi ɗaya bisa uku na dukkanin dukiyar shi ba misali mutum ya yi wasu cin a yi kaza a yi kaza a sai kaza a kai kuɗi kaza a ba wa da kaza da ya rasu sai aka jimla duk abin da ya mallaka misali ne zan yi sai aka samu ya mallaki abin da yake miliyan uku kadare shi da kuɗi shi cik cik yana da miliyan uku to sai aka kalli ababen da yake a fitar na wasu cin nan sun kai nawa in ba su wuce miliyan ɗaya ba to sai a fitar sai a bada miliyan biyu kuma sai a barwa magada su kuma a raba muku. In ko ya wuce miliyan ɗaya ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ko da dubu ɗari biyar sai a ce a'a sai a ɗauki miliyan ɗaya kadai a barwa magada miliyan biyu. Wannan miliyan ɗaya da kucincina wanda ya ce a ba shi dubu ɗari sai a ce to ga dubu saba'in. Wanda ya ce a ba shi dubu hamsin sai a ce ga arba'in. Sai a rarrage su ma gwargwadon kowa dai ya ɗan samu. Ko da bai samu gwargwadon abin da ka ce a ba shi ba, ina fata mun gane. Bai dai yiwu ka yi mutunci kwata-kwata gaba ɗaya ka bar magada ba komi. Wannan musulunci bai yadda ba. Ɗabi'a ce ta Turawan yamma, Turawan Amerika ko Turawan duniya. Ku suke wasu ce su sun ba kare dukkanin dukiya, an ba maki dukkanin dukiyarsu. To wannan kuskure ne. Allah ya taimake mu. Aya ta gaba Allah ya ce mai.
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
نعم الله يأتي فمن بدله وَلَدَيْ شَرْزَ شِيْوَنْ لَمُوتِجِّ بَعْدَمَا سَمِعَهُ بَعْنْيَاجِ أَبِنْ لَمَمَتِيَّةِ أَبَادًا جَنْسُ وَيَيَّشِي ga wanda aka ce a ba ɗin ya canza ya ɗan ƙara wani abu ko don rashin jituwar shi da wannan da aka ce a ba ɗin ya ɗan rage an ce a ba shi dubu ɗari ya ce a'a da zai rasa kun ya ce a ba wani ya canza fa inna ma ismuhu alal ladhi yubaddiluna to sakamakon laifin zunubi yana nan akan wanda ya canza magana inna allaha sabiqu hakika allah mai ji ne ya ji abin da mai wasu ci ya ce a bada alimu ko masani ne ya san abin da ku ɗan baya kuka bada kun bada abin da ya ce a bada ko kun rage ko kun ƙara Allah ya ji abin da ya ce kuma ya ga abin da kuka yi ya san abin da kuka yi sannan zai muku sakamako gaba ɗaya na'am
faman khafa min musin janaban aw ithman fa aslaha bainahum fala
faman kafa min musi janafan wanda ya ji tsoron karkata daga wanda ya yi wasiccin zai yi wasiccin nan zai ji ya kwashi dukiya mai yawa ya anta ya ma wani ya kwashi kusan rabin dukiyar ya ba wani ko cikin gidajen ya zaɓa wani gida wanda ya kika shi ne ido a cikin gidajen ya ci a ba wani awon isman ko kuma ya ga zai yi laifi zai yi kuskure cikin waɗanda ya kamata ya yi wasiccin fa asalaha bainahuma sai ya sulhi tsakaninsu fala ismu alayka to babu laifi a gare shi shi a wani maimakon ka bada kaza ka bada kaza ne ayi kaza ayi kaza ya bada shawara inna allaha ghafurur rahim in kana mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne sai Allah ya ce mai
ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min قبلكم لعلكم تتقون.
نعم. كما عندما يفتح دقرة السورة إنما كتاسوية كتن هزوا قرش السورة وكنتم كنت أتي تكرا تتمو نأيوك إبادة لكم معاملة كاقل وكنتم وسيا وكنتم معاملة وكنتم كتا كيكم وكنتم نشمنا معاملة تويزكم وكنتم وكنتم أيوك إبادة Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuke masu imani kutiba alaykumus siyam an farlanta muku yin azumi an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladzina min qablikum kamar yanda aka wajabta shi ga waɗanda ke gabanin ku al'ummomi Allah ya wajabta muku yin shi ne la'allakum tattaqun domin ku zamo masu jin tsoron Allah domin ku zamo masu taka tsantsan cikin rayuwa kenan bayin Allah ashe ba mu bane al'umma ta farko da aka fara farlanta mu azumin nan dukkanin wata al'umma da Allah ya aiko musu annabi an farlanta musu yin azumi tun daga annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da ya zo da shari'a face cikin shari'ar akwai maganar azumi illa iyaka bambanci shine bambancin lokacin azumin da bambancin yanda ake azumin. An gane wannan ku? Amma dai maganar azumi to an farlanta mu kowace al'umma yin azumi kamar yadda aka farlanta shi akan wannan al'umma ta mu. Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ne a cikin shekara ta biyu bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. A cikin watan Sha'ban na wannan shekara wannan aya mai girma ta sauka, aka fara azumta wata Ramadan na shekara ta biyu bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu cikin shekara ta goma bayan hijira, bayan an yi azumin wannan shekara. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi azumi sai na tsawon shekaru tara. A rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi azumi na tsawon shekaru tara a rayuwar shi. A ya fara daga shekara ta biyu bayan hijira ya rasu a shekara ta goma bayan hijira, bayan an azumci azumin wannan shekara. Allah ka taimake mu. Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta azumi akan wannan al'umma ta mu kamar yadda aka farlanta shi ga sauran al'ummomi, domin mu zama masu jin tsoron Allah. Da azumi ne muke ƙara jin tsoron Allah, da azumi ne muke jin shin ya talakawa suke ji ne, masu kuɗi, masu abin hannu, masu cin daɗi dare da rana, lokacin suke gane cewa ashe waɗanda ba su da shi, waɗanda suke wuni ba su ci ba, ashe ba ƙaramar wahala suke ji ba, su tunatar da su wannan don su taimaka musu, su ji tsoron Allah. Wannan kenan. To a wani lokaci ne za mu yi azumin? An ce mu yi. Daga ina za mu fara? Daga ina za mu aje? Waɗanne lokuta ne za mu yi azumin? Ayoyi na tafi ya suka bayyana mana, sai Allah ya ce wani lokaci ne.
أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
الله تبارك وتعالى أياما معدودات ذاك أزمتوا إن ينقالوا كاني إذ الجغو أي ينقطن ينقالوا كاني ينقطن أن شمت ينقطن دومي ينقطن تنيمنا أشيكالا وتتنا دوتني ومشابيو aka ce ku azumci ɗaya tal daga cikin sha biyu, ai kaɗan ne. A gani shekarar da take da wajen kwana 360 da motsin gemu, aka ce ku azumci 30 ko 29, ai ‘yan kaɗan ne. Saboda ko ‘yansu ‘yan kwanuka da ‘yan kaɗan, za a faɗi mana kwanukan nan gaba. Faman kana minkum maridan, to waɗanda waɗannan kwanuka suka zo suka iske shi bai da lafiya, au ala safarin, ko yana halin tafiya, tafiya mai nisa wacce aƙalla ta kai nisan ƙasar, aƙalla ta kai mil 48 daga garin su. An gani waɗanda suke cikin waɗannan halaye guda biyu na rashin lafiya ko bisa halin tafiya, an ba su damar su aji azumin su ci gaba da cin abinci a lokacin da ba su da lafiya, an ba matafiya dama ya aji azumin ya ci gaba da cin abinci a lokacin tafiyar shi, domin wata tafiya wani yanki ne na azaba. An gane wannan ko? To in sun ci abincin nan ba fa an yafe musu azumin ba ne, fa'iddatun min ayyamin ukhra, sai su rama shi a waɗansu kwanukan na daban. In sun dawo gida in matafiyi ne, to sai ya rama abin da ya sha na azumi a lokacin da yake halin tafiya. Haka kuma in mara lafiyar ne da ya warke, sai ya raba abin da ya sha na azumi a lokacin da bai da lafiya. Wa alladhina yatiquna, su ku waɗanda suke iya yin azumi amma za su yi cikin wahala, kamar mace mai ciki, kamar mace mai shayarwa, za su iya yin azumi amma kam za su yi cikin wahala. fidyatu ta'ami miskin, to su ciyar da abincin miskini, su ciyar da mutum gwargwadon abin da zai iya ci na abinci daga mafi yawan abincin mutanen wannan gari, su ciyar da shi a maimakon azumi, kamar yadda wasu malamai suka fahimta. Wasu malamai suka fahimta su biya azumi in Allah ya sa sun haihu, ko kuma Allah ya sa ma'ana da yayi sai tarabu azumi. An gane wannan ko? Faman tadawwa akayran, wanda ya kara wani azumi na tadawwi na nafila bayan azumin farilla, bayan azumin Ramadan, ya ci gaba da azumin Alhamis da Litinin, ko ya ci gaba da yin azumi uku cikin kowane wata da sauran irin waɗannan azumma, fa huwa khairul lak, to wannan ya kara ma kanshi alkhairi. Su waɗancan da za su iya azumin can amma cikin wahala, Allah ya ce wa an tasumu khairul lak, inda za ku yi azumin da shi ya fi muku alkhairi. An gane ku? In kun tuntu alamu ne, in kun san shi ne mafi alkhairin, to ku aikata shi, ku yi haka. Dangane da waɗancan mata masu ciki da mace mai shayarwa, malamai sun ƙari juna fahimta a kan ina ne matsayinsu. Wasu sun tsaya a kan doron nan sun cewa shi kenan ba za su rama azumin ba, kurin abin da za su yi za su ci gaba da ciyarwa ne, da an kai azumi sai su ba da mudu, ko kuma da an kai azumi su ciyar da mutum ɗaya abincin da zai kuɗa baki shi kenan maimakon azumin. Wasu kuma malaman suka ce a'a, mace mai shayarwa da mace mai ciki an jefa cikin marasa lafiya ne, suna daga cikin nau'in marasa lafiya ne, domin san da mace ke da ciki tana cikin laulayi rashin lafiya ne, don haka ba su ake magana ba da wannan nan ne, ma'ana suna cikin marasa lafiya. Mara lafiya kuwa in cutar shi ta warke, to zai rama abin da aka bi shi na azumi. An gane wannan ko? Saboda haka kenan, mace mai ciki in ta haihu sai ta rama abin da aka biyo ta na azumi, mace mai shayarwa in ta yaye sai ta rama abin da aka biyo ta na azumi. Fahimtar su kenan, ina fata mun gane. Wasu kuma suka kasa abin baina-baina, suka yi 50-50, suka ce idan ya kasance mace mai ciki za ta iya yin azumin ita karan kanta, amma abin da take tsoro abin da ke cikin cikin nan nata, cikin nan nata tsohon ciki ne, in ta ɗauki azumin ba ta ci abinci ba, takan ji cikin nan yana yawo yana motsi, alamar abin da ke cikin cikin yana cikin damuwa. Wannan ne ya sa ta aje azumin. An gane wannan ko? To za ta rama za ta ciyar. In kuma ya kasance tana jin tsoron yaron ne, don ita karan kanta za ta iya azumin, amma yaron take shayarwa ko yarinya mai kan mama shi ne take ganin cewa in ta ɗau azumin ba zai samu maman da zai sha ba, wannan shi ne sabab, shi ne dalilin da ta aji azumin, to ita ma za ta rama za ta ciyar. In ko suna jin tsoron kansu ne, su karan kansu ne ba za su iya ba, sun tsira azumi kurin babu ciyarwa. Wallahu a'lam, wannan duk fahimta ce ta malamai. Allah ya taimake mu. Waɗansu sun jefa su cikin marasa lafiya, waɗansu kuma sun fidda su sun ce a nan nan a kan su yake magana. Ko alal da zai ne ce ko na ku, waɗanda suke iya azumin, waɗanda suke iya azumin amma cikin wahala. Wasu suka ce mata masu ciki da masu shayarwa ake magana, wasu suka ce ba su ake faɗi ba a nan. To in ba su ba ne ba a nan don a fahimtar su, to su waye? To waɗanda ake nufi a nan ga fahimtar su, su ne kuma tsofaffi waɗanda za su iya azumin amma za su sha wahala. Tsohon da yake ya kai shekara 70 da wani abu 80 in yi azumin zai ji gata. To ire-iren waɗannan su aka ce su ciyar ba sai sun yi azumin ba. Wannan shi ne fahimtar waɗanda suka ce mai ciki da mai shayarwa marasa lafiya ne. Ina fata ana fahimta. Allah ya taimake mu. To yanzu dai mun ji Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta mana azumi, sannan an ce mana azumin nan waɗansu ɗan kwanuka ne ididdigaggu. To daga ina zuwa ina? Daga ran kaza ga wani wata zuwa kaza ga wani wata, ai ba ayyana mana lokacin ba har yanzu. To aya ta tafi za ta ayyana mana lokacin, za mu san wa'annan kwanuka ne idan daga kullun ga sunan zuwa Allah sai ya ce mi
shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana mana wa'annan ƴan kwanuka daga buɗen kaɗan din nan. Ai ba wasu kwanuka ba ne illa kwanukan watan nan shahar Ramadan, kwanukan watan nan na Ramadan. Wannan wata da muka fara azumta shi a yau din nan. To kwanukan nan nashi su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta muna, ya farmanta muna da mu azumce su. Wannan wata na Ramadan. To shi wannan wata na Ramadan akwai abubuwa da albarkoki na darajoji masu dimbin yawa a cikin shi. Kaɗan daga ciki allazi unzila fihi alquran, an saukar da alqurani a cikin shi wannan wata na Ramadan. Saukarwa ta farko, alqurani an saukar da shi saukarwa sau biyu. Akwai saukarwa ta farko, akwai saukarwa ta biyu. Saukarwa ta farko shi ne aka ɗauko shi daga Lauhul Mahfuz a can saman bakwai, aka ɗauke shi a wani guri da ake kira Baitul Izza a wannan sama ta ɗaya. Wannan saukarwa ita ce saukowa ta farko, ita aka yi cikin watan Ramadan a cikin daren daraja, daren nan da ake kira daren Lailatul Qadr, a cikin wannan dare wanda ake samu a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya tunatar da mu an fara saukar da alqur'ani daga Lauhul Mahfuz izuwa Baitul Izza a cikin daren daraja, daren da ake samu a cikin wannan wata na Ramadan. Saboda haka wannan wata na Ramadan yana da daraja ta saukar alqur'ani a cikin shi. Shi alqur'anin nan hudan linnasi, shiriya ne ga mutane, wa bayyinatin min al-huda, kuma bayani ne dalla dalla na hanyoyin shiriya, wal furqan kuma mararraba ne tsakanin ƙarya da gaskiya, shi yake rarraba tsakanin hannun dama da hannun hagu, shi yake rarraba tsakanin wuta da aljanna, shi yake rarraba tsakanin aikin ƙwarai da mummunan aiki. Saboda haka an saukar da shi cikin irin wannan wata, cikin irin wata Ramadan, watan da aka ce ku azumta, watan da aka zaɓar muku ku azumce shi. Don haka faman shahida minkum ash-shahra, wanda yana lami lafiya watan Ramadan din ya zo ya same shi, yana zama zaunin gida lami lafiya, falyasumhu, to lallai ya azumce shi, wajibi ne ya azumce shi. Har in dai watan ya same shi lami lafiya yana kuma zaunin gida, to wajibi ne ya azumce shi. Wa man kana minkum marida, wanda ya zama lokacin da watan ya tsaya yana halin rashin lafiya, rashin lafiya mai tsanani wanda ba zai iya azumi tare da wannan rashin lafiya ba, aw ala safarin, ko kuma yana halin tafiya, ya bar garinsa ya yi tafiya mai nisa, ba ƴar tafiya kaɗan ba, tafiya mai nisa, a can yana cikin tafiya watan ya kama, to ya za su yi su aji azumin? Ba lallai sun yi azumin ba su, illa iyaka dai gurin fa'iddatun min ayyamin ukhra, tsirama fa wannan azumi a wa'insu ranakun, a wa'insu kwanakin na daban bayan sun dawo gida tsirama, ko kuma bayan an samu sauƙi daga rashin lafiya a rama. Wannan kenan. Allah yana jerin muku hukunci dalla dalla, in kaza ya faru ga yadda za a yi, in ba ka iya kaza to ka yi kaza, da aka ce a yi azumi. In kuma tsanani kana cikin halin kunci na rashin lafiya ko tafiya, aka ce kuma ka aje. Saboda me? Saboda yuridullahu bikum al-yusra, Allah yana nufar muku sauƙi ne, duk inda sauki yake nan Allah yake karkatar da ku duk inda sauki yake nan Allah yake tabbatar muku wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ya dora muku tsanani baya tsananta muku wani tukammilu iddata an ce kurama ne dan je ku suka kirga azumi nawa kasha biyar ne karama biyar azumi nawa kasha goma ne karama goma wani tukabbiru la kuma ku girmama sunan Allah ku ambaci sunan Allah alama hadakum akan abin da ya shirye da ku wala Allah kun tashkurun kuma domin ku zama masu godiya ƴan uwa musulmi Allah ya zaɓarwa musulmi da musulunci sauki ya raba su da kowane irin tsanani kamar yadda muka faɗi farko cewa kowace al'umma an wajabta musu yin azumi sai muka ce amma ya saba daga lokaci zuwa lokaci ya saba daga yadda ake yin shi to a kowaɗansu al'ummomin waɗanda yadda malamai suka ce mana an farlanta musu yin azumin ne ba tare da buɗe baki ko sabar ba in aka duka daga yau in aka ɗau azumi kamar azumin da muka ɗauka to an jima ƙira ta faɗi ba maganar buɗe baki ba maganar sabar kuma wanka ce gari sai a dasa kuma gobe ma a ƙara wuni magari ba sai ba maganar buɗe baki ba maganar sabar sai an ƙara yini da azumi uku ake a jere ba buɗe baki ba sabar wannan bai zama tsanani a gare mu ba ya zama tsanani tun aka ce mu mu yi buɗe baki mai sabar akwai waɗanda aka farlanta mu azumin idan aka yi buɗe baki kaɗai to ba maganar sabar shi kan shi buɗe bakin ana yin shi ne kafin a yi sunar isha'i daga magariba zuwa isha'i lokacin ne kaɗai na cin abinci da an yi sunar isha'i to shi kenan an kuma kulle sai ko magariba ta gobe wannan ba tsanani ba ne hatta ma musulunci wannan shekara ta biyu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan azumin aka fara da irin wannan siga aka fara azumin idan aka yi buɗe baki aka yi abin da za a yi zuwa sallar isha'i to shi kenan da an kwanta bacci asuba sai dai a yi sallar asuba kullu asar ce sai kuma wata magariba in ma ka kuskura kai bacci kafin a yi isha'i ko da isha'i ba ta yi ba ka kwanta ka dan yi gyangyaɗi to shi kenan maganar buɗe baki ta ƙare gurinka ko da ko baka ci komai ba ya ka dan sha ruwa ka aje abincinka za ka ci sai ɗan gyangyaɗi ya ɗauke ka can sai ka farka ga shi dai ba a yi isha'in ba amma dai ka ɗan yi bacci to ai shi kenan kuma magana ta ƙare sai ka jira sai gobe wannan ba tsanani ba to akwai al'ummomin aka ɗora ma wannan mu kuma aka ce an sauƙaƙe mana an gani duk tsawon dare tun daga magariba da an kira magariba ka kama ci ka sha duk abin da kake so har ketowa albijir ka gani wannan ba sauƙi ba ne sauƙi ne haka ta wajen hukunce-hukuncen ibada ya tabbata a cikin attaura addinin yahudawa na asali attaura ta annabi musa idan mutum ya ba haya ko fitsari ko dai wata najasa ta fata jike shi to dan ya sa ruwa ya wanke bai yi ba abinda ake sai ka nemi wani karfe mai kaifi kamar wuka ko reza sai ka tsere daidai fatar gurin ka ɗauke ta duk to sannan ne gurin ya tsarki kalli wannan in ko da jikin rigarka ne najasa ta taɓa sai ka tattara bakin gurin ka sa reza ka yanke ko ka sa da muka shi ka yanke bakin gurin sannan gurin ya tsarkaka mu ko ba aka ce kurum ka sa ruwa ko sabulu ba ce ka sa ba sa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ka wanke ko da ta yi kufai ta yi shaida in ka wanke da ruwa gwargwadon hali ko kufan na nan bai kau ba ta tsarkaka ka yi ɗan ibada da ita sauran addini babu inda ake gabatar da aikin ibada sai inda aka gina kaɗai don ibada bari in yi mana misali da abin da muka sani kusa da shi nake misali muna zaune Najeriya tare da kiristoci haka ne ko suna da coci-coci ɗinsu inda suke zuwa suna ibada to jiran lahadi kowa zai tafi coci daga cikinsu ya gabatar da ibada shi kamar yadda suka saba to wanda bai samu damar zuwa coci ba wannan ibada da ake a coci yana iya tafiya da fuka zuwa shi ya yi ba zai yi ba akan hanya yana tuka mota zai tafi Kano lokacin sa jira ta coci ya yi zai dan baki haka gefen hanya ya tsaye bazai ji a dan gurin ba zai yi ba dole ne ibadar sai an je in aka gina dan ibada addinin kirsuci ba dama kai shi a rumfar kasuwa ba dama kai shi kan hanya sai ka je in aka gina aka kira church nan kada ake yi wanda bai samu zuwa nan ba to ba dama yi ibadar da yake a wannan rana ku musulunci ku haka ce a'a an mana sauki in lokacin sallah yayi kana tuka mota ne za ka kano da ka kai da yi kaga lokacin azhari yayi ko al'asar sai kai fakin ka tsaya kai sallar ka ana in ma tsakar daji kaga fili za ka iya tsayawa hankalinka ba zai tashi ba dan gane sai ka tsaya ne kai sallar ka kuma tayi eh kai ina fata mun gane ashe haka sauki ne wannan shi ba to haka dai babu wani addini babu wani annabi babu wata shari'a wacce aka zo da ita da sauki kamar shari'ar musulunci aka sauƙaƙa mu dan Allah yana nufin mu da sauki baya nufin mu da tsanani Allah mun gode to mi mu Allah godiya ta yaya ta mi abin da Allah ya ce shine godiyar mu ga Allah Allah mun gode maka Allah ka ƙaro mu da sauki Allah ka sauƙaƙa mu aya ta gaba
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله أكبر أنا أكاتك باب العباري أكم مقرر أزمي سي الله تبارك وتعالى يجدوا لولا آية dan ta nuna muna muhimmancin addu'a ta nuna muna kuma watan Ramadan watan azumi wata ne na addu'a dan a kwadai tarjamu mi yawaita addu'o'i mi yawaita kai bukatun mu ga Allah musamman cikin wannan watan Ramadan ko ko bi amsar addu'o'i da take an tsallawar shedani an tuttunto shi kafafin muta an bude kofofin rahama Allah jira yake mu roƙe shi amsa a kowane lokaci yana amsar addu'a to ya tabbatar muna ya ji amsar addu'ar a cikin wannan wata dan saboda muhimmancin addu'ar ba a gama magana kan azumin ba sai aka kawo mana wannan aya ta giddu dan ta ba mu labari ta garaba ta dake cikin addu'a Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ina kusa ne ko ina nesa ya za su daga sauti ne su yi da ƙarfi don in ji ko 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 a hankali suka faɗi ina ji suka yi irin waɗannan tambayoyi faɗin ne ƙaribu to ni ina kusa haka ba sai ka ce musu ba ma kurin to ni ina kusa ina nan kurkusa da ujibu da a watan daɗi ina karɓa addu'ar mai addu'a amma da sharaɗi fa idza da'ani in ya kira ni in yayi addu'a in yayi addu'a ina amsawa da haka ka faɗi musu fa yastajibu li su nemi in amsa musu ma'ana su yi addu'a su kaskantar da kai su nemi abin da suke buƙata gurina ni kuma zan amsa musu وليؤمنوا بي كما إيماني دني نيني مي أمسر الدعاء نيني مي بيا بقاتا كما نا أمسر بيا بقاتا سي إيماني دوانا الله مشدود جان سكتا شيش ليه الله قال شيش ليه جمع جمع ميوة أدعو إي مسمى تكي وانا وانا رمضان كوة لوكا سي أقوي بقاتا ميوة أدعو إي تكي وانا وانا رمضان يا تتن تنسر مسمى أدعو إي ko kofin rahama suna nan buɗe Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari amsa addu'ar ko da lokaci to musamman a cikin wannan wata yana nan kurkusa da mu dan haka duk abin da kake da bukata to Allah yana da dubin shi kuma yana iya baka mutukar ka tantance a baka lokaci zai baka duk abin da yake baka tsoro yake firgita ka to shi kuma Allah ya karfe shi zai iya magance maka shi dan haka faɗi ma Allah kullum kaza ya tsora tani ya firgita ni ban so ya Allah sai Allah ya kare ka kaza ina rubata ya Allah sai Allah ya baka Allah yana fushi da bawan shi har in bawa ya kasance bai roƙon shi abubuwa zaban dan adam mutum in ka dame shi da roƙe roƙe to lokacin yake fushi da kai shi kuma Allah in baka roƙon bane yake fushi da kai da haka mu roki duk abinda muke nema gurin Allah mu rabu da roƙon roƙaki Bahaushe yace in kana saka gaba karowa to roƙi roƙaki shi ma roƙo waye aka dan san mashi kai kuma ka zuka dame shi da roƙo ya san maka kai ma yanzu nan fafata in dai mutum ne an ga in dai mutum ne ka dame shi da roƙi roƙi to ai san mun kaza ayi mun kaza ayi mun kaza an gane ku ji da kai ga mutunci a idane shi din da yake ganin ka da kima kima ta dinga rabuwa kenan an gane wannan ku to amma shi kuma Allah so yake ka roƙe shi idan shi mutum shi ma roƙo waye abin bai ishe shi ba Allah ka taimake mu na'am
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
الله أكبر كما إذا ما كفر أعداد فرق فرق المسلم إذا كفر للتاشي أنا أتين أبين سنين كتي جزارا أني مغربا أما هرقين أكي صدر إشائي سوى جنبا أكار تنقوبي ko in ka dan kwanta kai bacci daga nan ba karshen gobe shikenan kuma sai Allah ya kai mu gobe haka aka ci gaba abin ya tsananta ga sahabbai abin ya zama ciki kaka haka dai aka fara azumi amma aka ci umarnin Allah can sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sauki domin Allah yana nufin wannan al'umma da sauki saukin sai ya zo cikin wannan aya Allah ya ce illa lakum laylatul siyami rafathu ila nisaikum an halatta muku ku yi farfasa zuwa ga matayenku da daddare a cikin watan Ramadan cikin watan azumi kamar yadda da aka haramta muku ba dama ku kusanci matanku ba dama farfasa zuwa gare su to yanzu an halatta muku rafathu farfasa ila nisaikum izuwa ga matayenku ne ta siya mu cikin watan azumi kunna libatul lakum yu'aisu matan nan sutura ne a gare ma sulfa muku asiri ne ma sibiya muku bukatun ku ne wa antum libatul lakum kuma sutura ne a gare su ma sulfa muku asiri ne ma sibiya muku bukatun su ne an gani ko alimallahu Allah ya sani annakum kuntum taqtanuna anfusakum ya san kuna matsa makawulan kuna daddaurewa kuna da bukatar kusantar iyali kuna da bukatar cin abinci cikin dare amma dan bin umarnin Allah kun daina to Allah ya san haka da haka kuma Allah bai ni kun ya tsananta muku dan haka fataba alaikum ya yafe muku wa afa ankum an muku rangwame fal an to daga yanzu bashiruhunna kulun gumi matan ku kusanci matan ku wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya kaddara ba ku na ƴaƴa amma da daddare wa kulu ku ci duk abin da kuke so wa sharabu ku sha duk abin da kuke so cikin dare tun daga faduwar rana har zuwa wani lokaci hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad har sai lokacin da bakin zare ya bambanta daga farin zare ba bakin zare da fari irin wannan al'ada da muka sani ba a'a min al-fajr bakin zaren al-fajr ka gane ko kuma bakin zaren dare da farin zaren al-fajr ma'ana lokacin da hasken al-fajr ya bambanta daga dukkan dare to daga wannan lokacin sai ku daina to daga zaren al-fajr ya keto to duk ku rabu da iyali kuma ku rabu da ci da sha ثم أتم الصيام إلى الليل كما كتك أزمنك أزوى دليل فذلك سلي ولا تباشرون كده وكسل كما تهينا وأنتم آكفون في المساجد إن كنا تكي إتكاتي أتكم مسلاتي كودا لدجلني كودا لدجلني إن كنا إتكاتي أمسلاتي توكدا كسل كما تهينا تلك حدود الله وإنن أبوهوا دوكوكيني الله فلا تقربوها kada ku kusance su domin aikin ku ƙetare su kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi hakanan dai Allah yake bayyana muku ayoyinsa dalla dalla la'allahum yattaqun domin su kasance masu jin tsoron Allah Allah ka karo mana tsoron Allah na'am
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
نعم باية أنك محكونش محكونش أكن عن أمر أزمي من جند أكفار أزمي من جدنا لند جدتين أزمي سيكم ألا يكاو توقي دقراء باسوشند ألا يكمل أزمي دقوم لوقتند أكي أزمي shine wata ramadan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya biyo da hukunci kuma na tabe hukuncin cin dukiyar mutane ba bisa yardan ransu ba Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar farda ma'ana dukiyoyinku ku musulmi dukiyar wani dan uwa musulmi ta biyo ta hannunku to kada ku murƙushe ta kada ku cinye ku ibiya bashi ne an shi kai ba wane ne wane ne kada dai ku cinye ba wasu dukiyoyi ta hanyar farna har ma wai wata dulubi ha ila hukami ku rika mika dukiyoyi zuwa ga masu hukunci kuna ba da cin hanci kuna ba da rashawa wai dan su daure muku gindi li ta'kulu fariqan min amwalin nas su ba ku dama su ba ku tsarari su daure muku gindi cinye dukiyoyin mutane ta hanyar farna bil ism ta hanyar zunubi wa antum ta'lamuna kuna da kuma dukiyar nan ba ta ku bace to Allah ya ce kada ku yi wani ya koma imani yin wannan koda ba su mulki sun daure muku gindi kun ba da cin hanci an murƙushe gaskiya an karkatar da magana an ce kai ke da gaskiya to shari'a fa wajen Allah ta sake ta gobe kiyama sai an sake ta kuma sai ka biya aya ta gaba
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
kuma yadda dai malam ya faɗe mana daga farkon karatun mana yau daga rabin sura ɗin nan hukunce ne ga sunan fa hukuncin kaza ga sunan tafi har zuwa ƙarshen sura farkon musulunci ko an zo ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ko tambayoyi akan abin da ya shafi al'amarin addini ko akan abin da ya shafi al'amarin rayuwa dukkan tambayar da Allah da suka yi mashi to Allah ya kan bada amsa domin shi la yaqu adal hawa in huwa illa wahayyuha to wata rana wasu suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da jinjirin wata wai me yasa wata yake fitowa da dan siriri dan kadarnami ranar farko da kirma da a gaishe kuma sai ga yana fitowa da ƙara girma yana ƙara girma har kuma ya suka girma shi sai kuma sai ke fitowa dan siriri akan wanda suke tambaya wai kuma watan nan ma shin guda ɗaya ne in yi suka girman shi yake sake komawa ya fito siriri ko ne ya wuce wani sabo ne ke kara fitowa tambaya suke nan don an faɗi musu wannan hukunci aka ce ga dalili babu amfanuwa a ciki mai yawa akwai abin da ya fi wannan fa'idantuwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karkata amsar sai aka ba su amsar abin da ya fi tasiri fiye da abin da kai tambaya a kai shine malamai masu balaga take ce mishi ibana da mutum don abu wato duk kai tambaya mai bada amsar sai ya fahimci amsar da zai baka ba ta da fa'ida sai karkata tambayar ya baka amsar da fa'ida kamar yadda yazo a wannan aya Allah ya ce yas'alunaka 'anil a'illa suna tambayarka dangane da jira-jiran wata me yasa wata yake fitowa dan karare ne ya ake yake kara girma shin guda ɗaya ne ko suna da yawa to ka ce musu hiya mawaqitu lin-nasi shi wata da yake fitowa dan karare ya cika girman shi ya kare ya fadi wani sabo ya kare fitowa to yana nuna lokaci ne ga mutane lokacin kirga ne ga mutane ta haka ne mutum ya za a iya gane an yi wata daya in aka haka sau goma sha biyu a gane an yi shekara ɗaya kenan sannan za a gane yau wani shekara shi uku yau wata shekara ta hudu wani shekara shi kaza da mutuwa wani shekara shi kaza da haihuwa abu kaza ya faru yau shekara kaza ta haka za a iya ganewa inda wata zai yin wannan aiki zai fitowa ƙarami ya cika girma ya faɗi ya sake komawa da ba mu san inda za mu iya tafi shekara ba da ba mu iya gane wa shi ne shekara take karewa ina fata mun gane wala hajji kuma shi ne ke nuna lokacin aikin hajji yayi shi yake nuna lokacin aikin hajji yayi inda an ban mana rana tsamada kamar haka kudin da yakan ba dare ya za a iya gane an bana ya za a iya gane an wuni ya za a iya gane an yi wata ya za a iya gane an yi shekara ba za mu iya ganewa ba amma fitowar wata da faduwar shi shi ke nuna mana wannan wannan kenan akwai hajji da ake a zamanin jahiliya larabawan jahiliya suna aikin hajji amma wani mutum ya gama aikin hajjin ya koma gida to bai shiga tazauri sai a huda mai katanga ko janne ta bayan gida ta tun yake shigowa farkon musulunci ko isa sun fara irin wannan sai Allah ya ce wa laysa bi-rufa da'a bane ga Allah bi an ta'atlu buyuta min zuhuriha ku rika zage ma gidaddajin ku ta bayan gida walakin na rabbira sai da abin da ke ga da'a ga Allah manittaka wanda ya ji tsoron Allah wanda ya aji shi dan Allah wanda ya yi ibar shi dan Allah wa atlu buyuta min abwabiha ku zage ma gidaddajin ku ta kofofin gidaje wattaqullaha ku ne ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku san babbar rabu Allah ka tsaya cikin madadin tsoron zaba maka Allah ka ba babbar rabu na'am aya ta tafi na lokaci yayi ta ana cewa lokaci yayi da haka zamu dakata a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu tsora da kina muka dakata da muna fata abin da makaranta Allah ka ba mu ladai shi wanda muka yi kokari Allah ka yafe mana Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka zo da kasar mu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu daga cikin bayinka ma shiga da janna ka tambaye ka na kace dangane da mutum ya take cewa sai ko shar ko kura ma da ne haka ne ko akwai kalafin na malamai kamar da makarantu yanzu wanda sun ce mai ciki tana cikin jerin marasa lafiya dan haka mara lafiya zai raba ne ba zai ciyar ba suka ce nassin yana nufin mai cikin ci da mai shayarwa dan haka wanda suke da wannan su kuma suna ganin cewa mai ciki ciyarwa kullun za ta ba ta shayar ba saboda haka da amma yiri buka ila ma la yiri buka duk wanda ka fi natsuwa da shi a cikin tunanin ka malamai sun yi fatawa da shi sai ka ɗauka kai aiki da shi in kuma ka ji wani ya fatawa da sabanin naka bai yi kuskure ba shi ba Allah ya taimake mu na
ana ce assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam ka ce ko wanda ya zo bai sosai idan ba zai iya azumi ba sai ya ciyar a ciyar da mutum ya to malam idan ba ya zo ne ke koma
tsofan da ya zo fatakon muka ce idan ba zai yi azumi ba da an kai azumi ya ciyar da mutum daya sai aka ce to idan babu abin da zai ciyar da kuma ba ya za a yi a nan to ya za a yi yanda za a yi kullum shi ke nan ba maganin ciyar ba maganin azumi kuma na dai ke na nan sune Allah yake magana falahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wanda yake ba mai yake ba so wanda yana ayyukan ibada misali azumi yake bai iyawa to ladan shi ba za a yake mai ba ita wannan ciyarwar matsayin ta mustahabbi ne ko ba a ciyar ba babu komai ladan yana da kuma la yakullahu nafsan illa wusaha tunda babu aiki kenan ta fadi Allah ya jike ni
na insha Allah wa alaikum Allah ya dama samara baya ta kuti da halatta mutum mai azumin nafila ya sadaukar da shi ga wani matacce domin Allah ya kai mata ladar ko ya samu kamun kai da rahama
yace ya halatta mutum yi azumin nafila ya sadaukar da ladan wannan azumi ga wani matacce haka ne tambaye take ko to akwai maganganun malamai akan aiki na farilla a iya yi a ce an sadaukar da shi ga wani matacce ko ko ba a iya yi ba daga ciki akwai azumi haji dai ta tabbata da nasi na alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam an tadda wani yana ma wani shi kula mata haji manzon Allah ko dinna Umar yace ya fara yin kai shi haji sun yi mishi kula mata an gane wannan ko da kana iya ma wani haji ko da ya mutu to magana azumi ba malamai sun ci aiye shi ba ka iya yin azumin nafila da fatan Allah ya kai ma wani lada ina fatan mun gane an fahimci wannan ko ba da yafi na iya yi da fatan Allah ya kai ladan ga wani Allah ya taimake mu wallahi ba ala na shi kenan to Allah ya taimake mu Allah ka ba mu lada Allah tabaraka wa taala ka sanya mu cikin bayin kuma cikin ajin da gobe kiyama yan uwa musulmi kamar yadda muke faɗi kullun Najeriya kasar mu ce kuma wallahi tana da haƙƙi a kanmu tana ko buƙatar addu'a ta shiga lokacin da ya wajaba a kawuna mu ƴaƴanta mu taimaka mata da addu'a mu tsananta mata addu'a musamman cikin wannan wata mai albarka waɗannan matsaloli laruri na wannan ƙasa Allah ya kawo mana ƙarshen fitintinu a wannan ƙasa ta mu Allah ya kawo mana ƙarshen Allah ya ba wannan ƙasa ta mu lafiyar zama lafiya dukkanin duniyar musulmi Allah ka ba ta lafiyar zama lafiya da ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah kada mu manta kullum lokacin mu da baki lokacin sahur lokacin sallolin mu na dare mu sanya kasaran a cikin addu'o'in mu Allah ya ba wannan ƙasa ta mu lafiyar zama lafiya Allah ka mana da mu lafiya da gingimun da suke faruwa wannan ƙasa da kamar kashin su Allah ka tsaya mana daga cikin baya mu shiga aljanna Allah ka kiyaye kura-kuran mu yan kuma mu mutu suka riga mutuwa Allah ka jaka Allah ka gafarta musu Allah ka rahamshe su mu da muke rai Allah ka rahama mu da masu imani idan mutuwa mu ta zo ya Allah ka farka mu da masu imani yan uwa marasa lafiya na gidaje da na asibitoci da masu ciwo haka a tsaye tsaye Allah tabaraka wa ta'ala ka san su Allah ka kawo musu sauki kuma Allah ka bada ladan jiya Allah ka kawo musu sauki ka bada ladan jiya ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka san mu ka san bukatun mu ka san bukatun masu baraka duka gare mu ya Allah Allah ka sanya albarka cikin fatun mu ka biya mana Allah ka zuba alkhairi mai tsari a cikin fatun mu ka biya mana Allah ka sa albarka mai tsari a cikin fatun mu ka biya mana duk abin da yake karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka yi mana magani shi duk abin da muke da bukata na alkhairi Allah kana da dabin shi Allah ka ba mu Allah ka taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك فتقبل منا انك انت الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر